sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya. Muna cikin littafin mu na Ahkamul Janaiz wa Bida'uha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Muna darasi na takwas shafi anawa 48 alamatu husnul khatima, alamomi na kyawun cikawa. Wato idan ɗaya daga cikin alamu mutum aka ganci da ɗaya daga cikin waɗannan alamu da mai littafi zai ambata, to alamu ne na wannan mutumin ya yi kyawun cikawa, ana zaton ana kyauta da zato mutumin nan ya samu sa'an cikawa alhamdulillahi. Akan wannan mai littafi ya lissafo alamu kusan guda 18, duka ɗaya daga cikin waɗannan alamu in aka ganci ga wanda ya zo cikawa, bi ma'ana lokacin da mutum zai mutu ko ya faɗi ɗaya daga cikin kalmomi ko yanayin mutuwa ya zo masa ta irin wannan yanayin ko kuma wata cuta daga cikin cututtukan da za a ambata ya zama shine ajalinsa, to ya samu wato kyawun cikawa, ana kyauta da zato mutumin kirki ne alhamdulillahi, zai samu yardan Allah. Shine mai littafi ke faɗi alamatu husnil khatima, wato alamomi ne na kyawun cikawa. Sai ke faɗi thumma inna shari'a alhakim قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة. واتو شريعة تدمكي تاري شريعة نعلا مدوك تنساركي ديكي شريعة نيمي هكما مي آدلتي شريعة نيدكي واتو كيوتا تماما بيانسا. قد جعل علامات تاسني علامومي بينات بيانن يستدل بها على حسن الخاتمه, wanda ake kafa dalili ake gane idan mutun yayi ya cika da ne daga cikin alamu, to ana kyautata zato cewa yayi husnul khatima, wato cikawa kyakkyawa. Katabahu Allah ta'ala lana, wanda Allah madaukin sarki ya rubuta mana, bi fadlihi da falalansa, wa mannihi da kuma baiwansa. Fa ayyuma mri'in, duk wani mutum mata bi ihdaha, ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamu, kanat busharata, wato bushara ne lahu gare shi, wa ya laha min bushara, mai litafi ce ya kyawun wannan bushara. Daga cikin wato alamun al'ula ta farko, nuduhu bishahadati indal mauti, wato mutum lokacin da zai mutu ya samu daman furshin kalman shahada, ya faɗi la ilaha illallah, ta zama ita ce kalmansa ta ƙarshe, daga nan shikenan sai ya cika. To alama ne na wannan mutumin kirki ne ya yi sa'an cikawa, ya samu cikawa wanda ake buƙata, ya samu alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki. Wa fihi ahadith, akwai hadisai da yawa da suke nuni akan duk wanda kalmansa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah, a wani wuri aka ce da khalal janna, dan aljanna ne ko ya shiga aljannan. Hadisin farko, fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda garshen kalmansa ya kasance la ilaha illallah dakhala aljanna, ya shiga aljanna ko kuma zai shiga aljanna. Wannan hadisi Mu'az bin Jabal رضي الله عنه يرويتوشي وند هاكم يفدو ده حديث بسندي وند ايكي ميكاو بمعنى حديث ايا انغانتا. ومن طريق اخرى ديا هين حديث بلفظ, ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. ديا لفظ يد حديث يزوكينا, باب ونري da za ta mutu rannan tana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ni manzon Allah ne, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, rannan ta shaida haka, kuma tana aikata tana aiki da abinda waɗannan kalmomin suka gunsa, la ilaha illallah din da kuma muhammadur rasulullah, ba wai fadi da baki ba, ya shaida haka kuma yana aiki da shi. Shi yasa annabi ce yarji zalika ila qalbin mutin, wannan kuma yana koma zuwa ga zuciya wanda ta yadda da haka din ba fadin kalman kawai ba don fadin kalman ba tare da yaddan da abinda kalma ta kunsa bai amfani fadin Muhammadu Rasulullah ba tare da yadda da abinda shi annabi yake fadi ko yake aikatawa ba amfani to sai an samu yaqini a zuciya aiki da gabobi sai kuma furuci a harshe don wannan sune abu guda uku suke tabbata kafin wani aiki ko kuma kalman shahada ta yi amfani ya sa mai risala ma ya kawo wannan ce fadin la ilaha illallah kawai baya amfani don shi al-imanu qawlun ne wa amalun yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha wa la yakmulu qawlul iman ce wato imani furushi ne da kuma kudurtawa a zuciya imani yakan karu yakan kuma rigu yakan karu da ayyuka nagari imani baya shika sai ya hada da aiki sai ke fadi babu aiki babu maganan fadi la ilaha illallah baya tabbata sai an hada da aiki ce da fadi la ilaha illallah din da aikin din baya tabbata sai an hada da imani a zuciya fadi la ilaha illallah da imani da kuma kudurtawa duka ba sa tabbata sai an dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan shine abinda wannan hadisi yake kara tabbatarwa sai ya samu asali daga zuciya wanda take yaqini da abunda harshe yake furshi da shi to shine idan mutum ya fadi wannan to bai mu'mini bai fadin wannan kalma ko kuma ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne har zuciyansa a haka yake yayi aiki da wa'annan kalmomi abinda suka gunsa illa ghafara Allahu laha wace Allah ya gafarta ma wannan ran duk abunda ta aikata na laifi an gane wannan wannan hadisi Ibn Majah da Ahmad su koreto hadisin Imam Ibn Hibban ya inganta hadisin wa sanaduhu indi kama bayyantu fi sahiha mai littafi ce hadisin sanadinsa hasan ne kama yadda ya faɗa a littafinsa silsilatul ahadis as-sahiha jerin gwano na hadisai ingantattu ya yi littafi akan silsilatul ahadis as-sahiha ya yi kuma silsilatul ahadis al-da'ifa kowane ya fi mujalladi goma hadisai kawai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu littattafai guda biyu ingantattu da suka tabbata daga annabi tsararrai kuma da ake ma annabi kowane sai ya yi musu littafi mujalladi ya fi goma wanda Nasiruddin Albani sai ce to a sahiha din ya faɗi wannan hadisi a cikin wannan littafin a hadisi na 2278 وله شاهد من حديث ابي هريره تقدم في التلقين في حديث ينا da wasu hadisi da suke karfafa masa gwiwa wanda hadisi yazo daga abu huraira ya gabata a fakara laita alif shafi na goma a lokacin da aka yi bayani akan talqinu almayyit wato laddana ma wanda yazo mutuwa kalman shahada akwai babin da yazo akan wannan hadisi na biyu an talhatu بن عبيد الله رضي الله عنه قال ان كربو دغ طلحه دان عبيد الله رضي الله عنه ديه دغ cikin sahabbai asharaf al-mubashirin bil janna shi طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه shine wanda Abu Bakr yake fadi رضي الله عنه aranan uhudu gaba da ya ladaddakin Talha ya gama da su wa bi ma'ana shi ya kwashe ladaddaki a ranan uhudu dan shine ya tsaya yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani harbi da aka jefo shine kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka harbi annabi anan yace da ya tsaya din wannan hulan kwanon da annabi ya sa da mashi ya buge shi sai da shi kansa hulan kwanon ya shiga cikin kokolwan annabi sallallahu alaihi wasallam nan a kunyansa ce hakoransa ya sa ya ja sai da wayannan saniya suka zube ce Talha bin Ubaydillah wayannan wayan hakora na sama din nan da yana so ya cire ma abin da ya shiga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da hakora shine Abu Bakar ce ranan Uhud gaba daya na Talha ne to daya daga cikin asharatul mubashirin bil janna radiyallahu anhu qala ke fadi ra'a Umar Talha bin Ubaydillah thaqilan wa tarana Umar ya ga Talha dan Ubaydillah yana cikin damuwa shine ma'anan thaqilan kamar baya cikin farin ciki kamar akwai wani abu da yake damunta da ya bata masa rai fadala malaka ya aba fulan sike ya baban wane me yasa me ka haka la'allaka sa'adka imra'atu ammika ya aba fulan la'alla matanka diyar babban ka ta nuna maka ta bata maka rai yasa na ganka ka baka jin dadi kana cikin damuwa قال لا سيتي آه آه وأثنى على أبي بكر سي يبوغ أبو بكر إنجي ما يرويتو حديث كينا إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سيدي أبن ديسا أنكي كن داموا بقين كي ناجوني حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات با أبن ديهانا إن تنبي النبي قمد حديثي فأشي بان سامو إيكو بار النبي يموتو معنى ياسو يتنبي النبي يمت بياني ونه حديثي شين داموان ديكي يا جي حديثي دقاء النبي bai samu yana yi bayani aka yi masa bayanin hadisin ba yanzu yake tunani wannan magana sai yana cikin damuwa a yadda sabbai suke yana damuwa bai tambayi annabi yayi masa bayani ba har annabi ya rasu sami'tuhu yaqulu naji annabi yake fadi inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun inda mautihi illa ashraqa laha launuhum wato akwai wata kalma da na sani bawa iya zo mutuwa ya fadi wannan kalman fa sai Allah madauki sarki ya haskaka masa ya sa masa annuri tare da shi a cikin fuskar sa lokacin da zai zo mutuwa wa naffata Allah anhu kurbatahu kuma Allah ya yaye masa duk damuwan da ke tare da shi na mutuwan nan da kuma inda za shi da abin da zai bari ba zai bakin shi zai bar duniya ba ba zai damuwa zai je lahira ba kuma ba zai samu damuwa na wannan mutuwan ba Allah zai yaye masa qala fa qala umar Umar dama ya san da hadisin shi amma shi yanzu damuwansa bai tambayi annabi wace kalma ba sai na cikin damuwa da sai ya fadi kalman ko to shine sai yake Umar sai ce to inni la'alamu ma hiya wallahi na so wace kalma ne inji Umar kenan qala wa ma hiya ti mece ce ita kalma kaga alhamdulillah damuwan da ya masa amfani kenan yanzu zai gane wace kalma ne inda bai nuna damuwa ba da ba zai sani ba to sai ya nuna sai qala ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin min kalimatin amara biha ammahu 'inda al-mauti kasun wata kalma kuwa da tafi kalman da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci babbansa lokacin mutuwa ita ce la ilaha illa Allah sai babu wata kalma illa wannan kalman annabi ke nufi lokacin da Abu Talib baban Ali ya zo mutuwa annabi ayake ga masa ka fadi kalma guda daya kawai wanda zan tsaya maka a gaban Allah saboda wannan kalma ka shiga aljanna ka faɗi la ilaha illallah ga Abu Jahal ga Abu Talib manyan kafirai kusa da shi sai su kalle shi sai za yanzu zaka bar addinin kakanni da iyaye zaka ba mu kunya yanzu ya kai Abu Talib su kalle shi sai ya tsaya yanzu shi ka faɗi wannan kalma ya baffana daga ƙarshe dai sai ya faɗi kalma ce shi kawai yana kan addinin kakanni da iyaye sai ya mutu a haka ce kalma ɗaya fada ya faɗe ta shikenan amman ga wasu mutane miyagu shi yasa miyagun abokanai abun nan ne za su hana mutum alkhairi to su suka hana shi da ya faɗi kalma Allah madauki sarki ya karbe shi a haka shi ce akan haka zai mutu su ce qala qalha sadaqta dalhatu sai ce sadaqta kai gaskiya hiya wallahi hiya ita ce an gane kenan kalmar la ilaha illallah in mutum ya faɗe ta lokacin da zai mutu to Allah madauki sarki zai yaye masa damuwa a lokacin mutuwansa sannan kuma zai sa masa annuri a tare da shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna ba ma maganan wato a lokacin mutuwa kawai ba in mutum yayi aiki da ita kalban shahadan yana fadin ta yayyake ne da ita to shi ma za a yi masa wannan damuwa sai mai littafi yake fadi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito hadisin isnadinsa kuma hadisi ne ingantacce da Ibn Hibban da hakim suka rawaito hadisi wa fil babi hadithun zukirat fi talghin ya ce akwai hadisi da yawa a wannan babi da suke bayani akan fadil la ilaha illa Allah wajen mutuwa to alama ne na wannan mutum yayi sa'a cikawa akwai hadisi da yawa da suka zo a babin talqini asani ko asaniya alama ta biyu da ke nuna mutum yayi sa'a cikawa الموت برشح الجبين متي يموت لو كان ده يزو متوا اغشي وانن دينسا فسكان سا غبار يا شيغا ده غومي زوفا علامه ne shi ma na mutuwan mumini kenan an gane shine الموت برشح الجبين لحديث بريده بن حسيب رضي الله عنه انه كان بخراسان فعاد اخا له وهو مريض فوجده بالموت wato wannan hadisi a wannan babi din akwai hadisi da بريدة بن حسيب يروي تو رضي الله عنه لوكشن ديك خراسان خراسان شكين غرورو ده سكي ايران ايانزو فعاد اخ الله ينا ونن غارين صحابي ني نا النبي صلى الله عليه وسلم سي وني دان uwan sa bai da lafiya sai je gai da shi wa huwa maridun alali dan uwan nan bai da lafiya fawajaduhu bil mauti sai sami shi yana gargara ya kusa da mutuwa wa iza huwa bi araqi jabinihi sai ga shi nan yana zufa fuskansa gaba daya goshinsa gaba daya zufa fa qala sai husaybi yake fadi allahu akbar yayi kabbara sai sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu mautul mu'min bi araqi aljabin mu'mini zai mutu da zufan wato goshinsa kenan wannan shine ya wahalan kawai kenan to shi ma alama ne na husnul khatima in kaga mutu yana mutuwa goshinsa na zufa fuskan tana zufa to alamu ne su ma na husnul khatima ita shi alama ta biyu wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da imam an-nasa'i da kuma tirmizi da ibn majah da ibn hibban da hakim da dayalisi da abu nu'aym al-ittabin sa al-hilya hakim yake fadi sahihun ala shart muslim wa wafaqahu adh-dhahabi ji hadisi ingantacce ne akan shartin imam muslim imam adh-dhahabi shi mai ce haka ne amma mai littafi ke wa fihi nazarun akwai abun duba akan maganan da suka fada cewa akan sharadin imam muslim suke amma la majala li zikrihi huna ba sai ya ambaci me yasa ya fadi haka ba anan a wani wuri kila zai yi bayani akai alama ta uku da ke nuna mutum yayi sa'an cikawa al maut laylatal jumu'ati aw naharaha mutum ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a shi ma alama ne da mutumin yayi sa'an cikawa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wannan babi kama yadda mai littafi ya fara farkon littafin duk wani littafi da kike duba abin da ya shafi littafin fiqi ba za ka ga wannan babi ba sai dai hadisi ne kawai suke kawo shi ba a matsayin babi mai zaman kansa alamun husnul khatima shi kadai ya kawo wannan babi a littafin sa wannan littafi da yake kan janaiza mai zaman kansa amma duk littafin janaiza a littafin da aka rubuta a fiqi da in aka so babin janaiza ba a ambaton wa'annan ba wannan babi cewa alamu na husnul khatima na wato sa'an cikawa ba a kawo wannan to daga ciki ce mutuwan daren juma'a ko kuma yinin juma'a dare yana farawa ne tun daga faduwar rana yanzu mun shiga daren litinin to wanda ya musu tun daga magariba kenan har zuwa wata magariban gobe an gane daga ita magariban muna dare har alfijir ya fito alfijir yana fitowa muna ranan litinin har zuwa kuma faduwar ranan gobe daga nan mun shiga daren talata to wanda ya mutu daga wayannan daga wannan daga daren juma'a daga faduwar ranan alhamis kenan har zuwa faduwar ranan juma'a din kenan shine ya mutu cikin daren juma'a ko kuma yinin juma'a to shi ma alama ne na yayi sa'an cikawa li qawlihi sallallahu alaihi wasallama ma min muslimin yamutu yawmal juma'ati aw laylatal juma'ati illa qahal wa qahu Allahu fitnatal qabr babu wani musulmi da zai mutu a yinin juma'a ko daren juma'a fa sai Allah madaukakin sarki ya kare shi daga fitinan kabari imam ahmad da faswi suka ruwaito wannan hadisi a tanyoyi guda biyu daga abdullahi bin amr da imam at-tirmizi ya ruwaito hadisin shi ma daga anas da kuma jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma wannan ita ce alama ta uku kenan mutuwa daren juma'a ko kuma yinin juma'a alama ta hudu arabi'a al-istishhadu fi sahati al-qital wato mutu yayi shahada a fagen fama a lokacin da aka je yaki tsakanin musulmai da kafirai jihadi wanda musulunci ya yadda da shi ya shi kasharuda na jihadi tare da jagoranci shugaba na musulunci idan aka yi jihadi anan mutu ya samu shahada anan to shi ma alama ne na cewa ya dace bi ma'ana yayi sa'an cikawa me dalili akan haka qala Allahu ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin wannan aya a suratu ali imrana ita ce aya ta aidaha 69 zuwa 171 Allah yake fadi kada ku zata waɗanda aka kace su wajen daukar kalman Allah matattu ne a rayayyu ne a wajen ubangijin su ana azurta su farihin bima ta'amu Allah suna farin ciki da ladaddakin da Allah zai ba su min fadalihi daga falalansa wa yastabshirun har suna ma bishara bil ladina lam yafaku bi wanda suka basu jis basu mutu ba ma suna musu bishara kawai ku zo kada ku samu damuwa min khalfihim Allah khawfun alaihim je kada ku tsorata wala hum yahzanun kada ku samu bakin ciki yastabshiruna suna bishara bi ni'matin min Allah wa fadlin da ni'ima daga Allah da kuma falala sai kuma anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin Allah baya tozar taladan mu'minai kila wanda ya mutu a fagen fama shima yana cikin alamu ne na cewa wato wannan mutum yayi sa'an cikawa ya samu husnul khatima wa fi zalika ahadithun akwai hadisi masu yawa da suka zo akan haka hadisi na farko hadisi da imamu tirmizi ya ruwaito daga ubadah bin samit radiyallahu anhu da kuma qais al-juzami yake fadi lil shahid inda allah sittu khisalin wato shahidi a wurin Allah yana da wasu dabi'u guda shida da Allah madaukakin sarki ya bashi bi mana yana da wasu damammaki guda shida da aka bashi wanda ba mai wannan abun sai shi na farko yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi farkon jinin da zai fara kullowa idan aka sare shi ko aka harbe shi farkon jinin da zai tsillo ya fita to nan gafaran zunubansa ne da gaba daya akan abun da yayi shine wato falala na farko da za a bashi wa yara maq'adahu min aljanna falala ta biyu za a nuna masa gidansa a aljanna mazaunin sa wa yujara min azabil qabr falala ta uku za a kare shi daga azaban kabari wa ya'manu al-faza'ul akbar kuma zai aminta daga firgici wanda yake mai girma ranan kiyama in aka yi busa mutane suka taso to akwai firgici a wannan wuri da kuma lokacin da za a yi tsayuwar tashin kiyama shi kansa da Allah zai ce limanil mulkul yawma nan ma akwai firgici da lokacin da kuma za a tsaya shi a fiddo da wato takaddu na kowa a ga aikin sa akwai firgici to wannan duka Allah zai kare shi daga wannan tsoron wa yuhalla hilyatal iman kuma za a kawatar da shi da kawa irin ta imani zai mashi adon imani shi bai da damuwa kenan da duk kowa ya gani zai ga yana cikin nazuwa bai da nadama bai cikin firgici ba tsoro ba komai wa yuzawwaju min al-khuril ayn in kuma za a aurar da shi daga cikin matan khurul ayn wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribihi sannan na karshe na shida din za a bashi sheton mutum 70 daga cikin mutanensa sai ka samo mutane wanda kake so ka sheshe su daga azaban Allah ka fiddo da su daga azaba zuwa aljanna ka fadi sunayen su yanzu a fiddo da su daya daya har mutum 70 daga cikin makusantansa alhamdulillah kaga ya samu wannan wato falaloli guda shida da Allah zai bashi kenan shahidi kenan wannan da cikin hadisi da suke nuna shi ma shahidi yana cikin wato mutum ya mutu a fagen fama alamu ne na mutumin nan yayi sa'an shikawa imam tirmidhi ya rawaito hadisi kamar yadda ya gabata hadisi na biyu ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wani mutum daga cikin sahabbai ashabban annabi sallallahu alaihi wasallama anna rajulan kima yaji wani mutum ya fada nan ba gaya mana kowane mutum ba nan jahiltan sahabi baya cutarwa ga hadisi tun an ce ar-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sahabi bane aka ce mana ar-rajulin kuma bukata a san kowaye ne don a gane matsayin sa za a iya karbar riwayan sa ko ba za a karba ba amma sahabi ba matsala tun da to yanzu ka ga ya akai muka gane sahabi ne ar-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum daga cikin sahabban annabi shikenan ko Abdullah ibn Umar ne ko ibn Abbas ne ko ibn Mas'ud ne ko Umar ne ko dukkowane irin sahabi ne bamu da matsala da shi alhamdulillah shi ma yaji wani mutum kuma kala yake fadi ya rasulullah kaga shi ma kenan sahabi ne sahabi yana ruwaitowa daga sahabi dan uwan sa man dukkan su ba gaya mana wani sahabi inda ka duba sharhi hadisi kin za ka iya gano wani sahabi ne wannan kuma wa akan wanda daga wani asabi ya ruwaito hadisi ta ya rasulullah يا من زن الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ميسا دك مؤمني سي أنفتنيسو أقبري سي شهيدي كوي إنا تنبيا مي دليلي قال سي النبي صلى الله عليه وسلم قيا مسا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة إدى تكوبا سكي ولقا وأكان سيائشيش فتنة الدنيا ثم لأكا وأنن تالو كي مسا فتنة قبري kaga takobi an zaro kanka aka nufa ko wuya aka nufa ka kauce ayyo haka ka sake wannan kawai ya isa shi yasa shi ba za a fitine shi kuma a kabari ba kenan shahidi in ya mutu shi ma ba za a fitine shi a kabari ba kaga ya nuna shi ma shahada alama ne na wato mutum yayi sa'an shikawa wannan hadisi isnadin sa ingantacce ne kamar yadda mai littafi ya fada sai shi tanbihun fadakarwa turja hadhihi ash-shahadatu liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi wa law lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'araka yake fadi wannan wato falala ana kauna duk wani mutum da ya roki Allah madaukakin sarki shahada da gaske to ko da bai yi shahada ba shi ma za a bashi wannan falalan من سأل الشهادة مخلصا من قلبه تو شيما ينال منزلة الشهداء كما يدى حديثي يزو شيني زي كاو من حديثي النبي صلى الله عليه وسلم كيف دي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه تو عند يروك ألا مروكين سركي شهادة دكس كيكي inda za a ce to bismillah yau za a tafi zai ruga ya tafi ba za a je in za a tafi ya nemo burgo ya ce bai da lafiya da gaske yake yi har zuciyarsa to in ya roki haka to Allah madaukakin sarki zai kai shi ma manzila wato matsayi na shahidai zai samu wannan falalan shi ma ko da a gadonsa ya mutu bai je shahada ba bai je yaki ba idan dai ya roka wannan hadisi Imam Muslim da Imam Baihaqi su farato shi daga Abu Huraira alama ta biyar الموت غازيا في سبيل الله عنده يموت ينا ياجي في سبيل الله كنت نفركو عنده يموت وان شهادة وانا كما انفت ياجي ياجي كلا زيد وكي قوانا كي سي اجل انس يزو او ننت في انكافين ادا وقودا با ياجي اكا كجيجي با شيني غازيا في سبيل الله انغاري ببنجي سكاني جدا na hudu an kashe shi a nan ma'araka a wurin fagen fama a yaki aka kashe shi kawai da aka shi su Mus'ab da sauransu na biyar din nan shi a hanyar tafiya ko ya rafi ya nutse a ruwa bi ma'ana ya mai sunansa ruwa ta tijgila ana haye rafi kafin aje wurin sai fada ruwa ya mutu ko kuma a cikin wannan tafiyar sai rashin lafiya kama shi sai ya mutu ko wani abu ne wanda ba cikin fagen fama kace shi ba to shine wannan gaziyan to shi ma zai samu wannan falalan na cewa yayi husnul khatima wato yayi sa'an mutuwa kenan wa fihi hadithani akwai hadisi guda biyu da suke nuni akan haka hadisin farko hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai ma ta'udduna ash-shahida fikum wani irin mutane ne kuke kirgawa shahidai a wurin ku قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد وندا aka kashe a fagen fama ana yaki aka kashe shi fa huwa shahid shine shahidi a wurin mu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi inna shuhada ummati idhan laqalilun lalle kenan shahidai al umma na yan kadan ne sai ke ga ya musu qalu faman hum ya rasul allah to su waye ne shahidai ya manzon allah qala man qutila fi sabil allah fa huwa shahid wanda aka kace a fagen fama lokacin da ake gobzawa shahidi ne wannan mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda ya mutu fi sabilillahi shine wannan da nake bayani ko kuma zai je neman ilimi a hanyar sa ta tafiya makaranta sai wani abu ya faru da shi ya mutu shi ma ya mutu ne fi sabilillahi ko dum man salaka tariqan yalsamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal janna fi sabilillahi zai je bima'ana wani abu wanda ake wannan abin inda zai je da'awa zashi sai mota tai hatsari sai ya mutu fi sabilillahi shi ma nan ne shahidi ne shi ma duka alamu ne na husnul khatima sai wa man mata fi ta'un فهو شهيد وند يموت اطاعون شيما شهيدين ما يطاعون دو وتأنوبا لتكي زوا لوكسي قدا انا كرنسا اطاعون شين المرض العام وند زيزو كوي لوكسي قدا يفتعمون يسامون فيموت يموت او النور شيما شهيدين ومن مات في البطن فهو شهيد وند يموت اتشيون شكي شيما شهيدين شكين سيكون بوري ya mutu ko ciwon ciki irin mai murdawa ya mutu zawai ya mutu duka wannan shahidi ne shi ma wal ghariq shahidun wanda ya nuzai a ruwa shi ma shahidi ne kaga duka wayannan mutane shahidai ne sune annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba wai ya wanda yi abin nan kenan duka husnul khatima ne su ma imam muslim da Ahmad suka rawaito hadisi a cikin hadisi babi kuma akwai hadisi da yazo daga abdullahi ibn umar a wurin hakim da kuma baihaqi حديثي نبي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال من فصل اي خرج في سبيل الله فمات او قتل فهو شهيد وند يفيت دون نيمان يردن الله دون داوكا كلمن الله فمات سي يموت او wannan hanyar او قتل كو aka kace shi fa huwa shahid shi ma shahidi ne aw waqasahu farasahu ko kuma ajkin tafiya sai ya fado dabban sa ta taka shi sai ya mutu shi ma shahidi ne aw bairu ko raqumin sa ko kuma dokin sa aw ladagathu hab makoku nama ko maciji ko wani abu dai mai dafi ya same shi sai ya mutu shi ma shahidi ne aw mata ala firashihi bi ayi hatfin sha Allah fa innahu shahid wa inna lahu aljanna kai idan ya fita fi sabilillahi to koda a gadon sa inda an je ayi masauki za a kwana biyar kafin a bar wannan masaukin sai ya sa gado ya mutu anan a kunce wani rashin lafiya zo ya same shi a gadon sa shi ma shahidi ne insha Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowane yanayi ya mutu inda yana kan wannan an fita da'awa wani gari aka je za a musuluntar da mutane sai ka sauka a hotel cikin wannan tafiya cike na rashin lafiya samu ne a wannan hotel din sai ya mutu ko da shine ala firashi don fi sabilillahi ne shi ma fa huwa shahidun akan kowane yanayi mutuwa ya zo masa indai cikin kalman Allah madaukakin sarki wannan hadisi Abu Dawud da Hakim da Baihaqi suka rawaito hadisin daga Abu Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu na shida daga cikin alamu na wato sa'an mutuwa al-mautu bit-ta'un shine mutuwa da at-ta'un wancan ya kawo shi a hadisi ba shi ake nufi akan ayi magana akan sa ba mutuwa cikin annoba idan annoba ta zo irin cututtuka da suke zuwa kamar Ebola nan da ake magana ta zo ta dauke wani shikenan in musulmi ne yayi mutuwan shahada insha Allah ko irin su cholera masu zuwa nan ko amai da guda duk wani rashin lafiya dai da zai zo atake ya samu gari to shikenan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a gari kada wani ya gudu da zai yi shahada abin sa in kuma baya a gari to kada ya shigo gari in yayi tafiya misali yana Lagos sai ji an fada Kaduna to kada ya dawo ya tsaya can dan Lagos kuma kada ya shigo amma kuma wanda yake Kaduna kada ya gudu don gudun mutuwa annabi ya hana wannan to wannan shine hadisi akwai hadisi na farko da yake akan magana akan wannan hadisin Hafsa ta ibn Tusirin qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Amra bin Abi Amra qultu bi ta'un fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu shahadatu li kulli muslimin wata da yake kiranta Hafsa bin Tusirin take fadi Anas ya gaya mata Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amra akwai wani malami ana kiransa Yahya bin Abi Amrata sai ya mutu sai Anas yake tambayan Hafsa ta ibn Tusirin da me ya mutu wani irin rashin lafiya ne a kuntu sai take fadi bitaun annoba ne ta fada magari sai ta shafe shi sai ya mutu sai Anas sai kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-ta'un shahadatun li kulli muslimin fa annoba in ta fado ma al'umma to duk wanda ya mutu da wannan annoban shahidi ne ga kowane musulmi idan annoba ta kashe shi Imam al-Bukhari da Dayalisi da Ahmad suka rawaito hadisi nabiyyu Aisha radiyallahu anha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un ta tambayi annabi game da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam innahu kana azaban yabathu Allah ala man yasha faj'alahu Allah rahmatan lilmu'minin Aisha ta tambayi annabi me irin wannan annoban da take zuwa tai ta kashe mutane a lokaci guda sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai azaba ne wanda Allah yake turowa daga bayinsa ga akan wanda yake so sai Allah ya sanya wannan azaba ta zama rahama ga mu'mini kafirai kuma sun tafi shikenan amma mu'mini idan Allah ya turo da wannan azaban to sai ta zama masa rahama falaysa min abdin yaqau ta'un fa yamkuthu fi baladihi sabiran babu wani bawa mu'mini da annoba za ta fada magarinsa ya zauna a wannan garin bai tafi wuri bai gudu ba shine fa yamkuthu fi baladihi ya zauna a garinsa sabiran yana mai hakuri ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la ya san cewa ba abinda zai same shi sai abinda Allah ya rubuta dama zai same shi illa kana lahu mithlu ajri ash-shahidi fa sai an ba shi lada irin na wanda ya shahada haka kenan mutum annoba irin masu zuwa din nan musulmai ya kamata su tsaya su zama masu fiqihu akan yanayin su na yau da kullum annoba ta zo me ya kamata kai ka zauna kana mai hakuri kada ai surkulle kada ai kame ka kada ai komi kada gudu a tsaya yanzu sai samu mutum shikenan mutum yayi buri cewa wannan shahada ne alhamdulillah insha Allah in kuma yana wani gari to kada ya shigo kuma zai shigo domin ya samu shahada ko kuma ya shigo mutuwa sai ya tsaya a garin da yake amma yana wannan garin da annoba ta fara to ba zai je ko ina ba kuma sai ya tsaya ce in Allah ya sa zai same ni zai same ni Allah ya sa kuma zai same ni ba zai same ni ba in ya same ni kuma alhamdulillah ni na sani a yaqini na mutu shahidi kenan shikenan sai mutum yayi hakuri akan wannan hadisi Imam al-Bukhari ko ya rawaito hadisin da Bayyaqi da Ahmad hadisi na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi ya'ti ash-shuhada'u wal mutawaffuna bit-ta'un fa yaqulu ashabu at-ta'un nahnu shuhada'un fa yuqalu unzuru fa in kana jirahum ka jirahi ash-shahidi tasilu daman rihal miski fa hum shuhada fa yajidunhum kadhalika ti ranan qiyama shahidai dawarin da suka mutu da annoba za su zo a gaban Allah madaukakin sarki a ranan kiyama su wanda suka mutu da annoba su ma sai ce mu ma fa shahidai ne fa yuqalu sai ga ya ba mala'iku ku je ku duba idan kuka ga wa'annan raunun nukan nasu suna gudana wato jini na gudana a cikin a tare da su amma kuma kamshin sa irin na almiski ne to su shahidai ne idan ba haka ba to ba shahidai ba in mala'iku su gaje sai su same su a haka din sai to alhamdulillah su shahidai ne kana ya nuna ma masu annoba su ma shahidai ne malittafi ke fadi a Imam Ahmad ya rawaito hadisi da Tabarani fil Kabir sai akwai a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira wanda suka riga suka gabata hadisi na abun nan wanda Ubada bin Samin ya rawaito kuma insha Allah zamu tsaya anan a sati mai zuwa sai mu tashi alama ta bakwai daga cikin alamu da ke nuna husnul khatima tawon cika ko kuma sa'an mutuwa ga musulmi iya mutu da wayannan alamu da mai littafi ya kawo guda 18 na'am akwai tambaya na'am ya mutu kai wannan wanda ya shiga ruwa ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam nassi ne na hadisi ya zo ya nassanta shi cewa wanda ya mutu a ruwa shahidi ne amma wanda ya mutu a accident na mota ko jirgin sama ko jirgin ruwa ba mu samu nassi ba saboda haka sai mu tawaffufi sai mu ya mutu wanda ake kira mutu al-fujua to wallahu alamu masiruhu to tunda mun samu nassi anan ba za mu ilhakin sa da wancan ba wannan a ruwa ne mutuwar ruwa ko wuta ko rushewan gini duka wanda mun samu nassi to sai mu yi amfani da shi na'am ehe to wannan zai zo ana yana daga cikin alamun shikawa wani ya zo akan zai dauke maka kudi ko zai sata annabi sallallahu alaihi wasallam fa qatilhu ce fa in qatalani in ya kaje ni fa sai ganta kana cikin aljanna kai shahidi ne in na kaje shi wannan sai shi yana cikin wuta zai zo a cikin alamun 18 akwai wannan eh na'am ko dukiyar mutum ko shiran mutum ko iyalansa ko mutuncinsa ko addininsa duka mutum zai kare wannan har zuwa mutuwansa in ya mutu shahidi ba so kawai da an zo kai ka kai saranda kawai a'a kai kokari kai difa'i haka annabi ce fa qatilhu sai sahabi ce fa in qatalani fa ce fa anta shahidun wa in qataltuhu fa huwa fi an-nari haka annabi ya fara kai yage shi kada kai ka zama jaru ne kare dukiya ana karewa dukiya da mutunci da kuma addini da kuma iyalai ana kare su har zuwa inda garfi zai kare ai addini ne ake kare shi yasa ake zuwa yaki to duka wannan abubuwa ana kare su da dukiya na'am salatu wassalam na'am 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 zai samu shahada aya ne magani indai Allah ya rubuta mai zai samu shahada zai same ta zai mutu a ya nemi magani na'am wa alaikum assalam na'am na'am a garin da yake na'am a inda ma lokacin dawowansa yayi zai dawo dama kwana biyar zai yi kwana ta biyar sai ka ji annoba ya faɗi dama kai alhamdulillah sai ka ƙara murmushi sai to dama ni yau ne dawowa na ko an ce ka ƙara kwana ce a'a zan dawo dama na sai abin da ake nufi mutum ya tashi daga Kaduna don gudun annoba amma dama ka je kwananka biyar za ka yi kayi biyar din kuma wani abu ya faru dama za ka dawo sai ka dawo garinka oho na'am sai ka ji annoba ya fara okay kai eh kada ka dawo ka shigo wannan gari eh da annabi shi kada ku shiga garin da akwai annoba kuma kada ku fita in kuna ciki to sai ka tsaya can na'am wanda eh na'am shahidi shine wanda ake karewa daga azaban kabari azaban kabari shi wannan an ce na shahidi ne na'am hmm. Assalamu alaikum.